sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum. Da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Aisha Mu'azzu ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki daga nan Washington ke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na daren yau Litinin 27 ga watan Afrilun shekarar 2020. Ta bayan labaran duniyar, za a ji rahoto akan yawan mace-macen da jihar Kano take fuskanta a 'yan kwanakin nan. Sannan za mu kawo muku wata hira akan dokar killace mutane a Najeriya. Muna nan tafi da shirin wasanni da kuma tasirin azumin Ramadan. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litini, za mu kawo muku rahoto na musamman daga shiyar arewa maso yammacin Najeriya. Amma kafin nan, bari Yusuf ya karanto mana labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Litinin wasu ƙarin jihohin Amurka sun shirya ɗaukar matakan ɗage dokar takaita zirga-zirga da aka saka don daƙile yaduwar annobar coronavirus, a yayin da jami'an kiwon lafiya na tarayya suka ƙara bayyana wasu alamu na yaduwar cutar. Jami'an kiwon lafiya na Amurka sun ce jin sanyi da makarkata, ciwon gabobi har ma da ciwon kai, kaikayin makoshi, gushewar jin kanshi da wari ko ɗanɗano duk suna iya zama daga cikin alamun cutar ta coronavirus. A baya dai hukumar yaƙi da cututtuka ta Amurka CDC ta ce alamun cutar su ne zazzabi, ƙarancin numfashi da tari a matsayin alamu na annobar ta COVID-19. Shugabannin jihohin Colorado, Mississippi, Montana da Tennessee sun ba da damar 'yan kasuwa su fara gudanar da harkokinsu a yau Litinin. Sun bi sahun jihohin Georgia, Oklahoma, Alaska da South Carolina a yunkurin ganin mutane sun koma bakin aiki da baiwa jama'a damar komawa rayuwarsu da suka saba bayan wannan ibtila'in. Ƙwararru a fannin kiwon lafiya dai na ƙara jan hankali akan gaggauta komawa bakin aiki. Su kuwa gwamnoni na cewa an ɗauki matakan da suka kamata don kare jama'a. Waɗanda suka kamu da cutar sun kai mutum 980 a ƙasar, da suka haɗa da mutum 55 da suka riga mu gidan gaskiya. Jihar New York ita ce cutar ta fi kamari a Amurka da kashi kusan 30% na baki ɗaya waɗanda suka kamu a ƙasar. Gwamnan jihar Andrew Cuomo jiya Lahadi ya ce idan dokar takaita zirga-zirgar jihar ta kai ƙarshe a ranar 15 ga watan Mayu, za a so mu bude ayyuka da masana'antu a yankunan da lamarin bai yi kamari sosai ba. Bayan nazarin al'amuran na sati biyu kuma za a sassauta dokar a sauran sassan jihar. A yau Litinin, kasuwannin hannayen jarin duniya sun fara darawa bayan wani mataki da babban bankin Japan ya ɗauka na farfaɗo da tattalin arziki bayan ɓarna da annobar coronavirus ta yi. Hannayen jarin kamfanin Japan Nikkei sun kai maki 521, daidai da kashi 2.7%, bayan da babban bankin Japan ya sanar da sayan hannayen jarin gwamnati da basussukan kamfanoni na biliyoyin daloli. Haka ma hannayen jarin Hong Kong, Sydney, Shanghai da Seoul sun samu riba mai yawa a yammacin kasuwar. A kasuwar mai kuwa, hannayen jarin kamfanin West Texas Intermediate an saida shi akan $14.60 akan kowace gangar ɗanyen mai, tare da samun faduwa ta kusan kashi 14%. A inda shi kuwa nau'in ɗanyen man Brent a kasuwar ƙasa da ƙasa aka siyar da shi akan $20.31 akan kowace gangan ɗanyen mai, shi kuwa ya faɗi da kashi 5.2%. Kasuwar mai ta shiga cikin mawuyacin yanayi tun zaburowar annobar COVID-19, inda gwamnatoci suka kafa dokokin takaita zirga-zirga wanda hakan ya samar da raguwar buƙatar shi a yayin da ake ci gaba da haƙoshi. Ita kuwa ƙasar New Zealand ta shiga cikin sabon babi na ficewa daga dokokin takaita zirga-zirga don daƙile yaduwar annobar coronavirus, inda makarantu da 'yan kasuwa suka koma bakin aiki. Gwamnatin ta sanar da ƙarin wasu mutum 5 kacal da suka kamu da cutar. Firaministan ƙasar Jacinda Ardern ta ce hukumomi za su ci gaba da fatattakar duk sabuwar cutar da ta bullo. New Zealand na da mutum 1,100 da suka kamu da cutar, kana mutum 19 suka mutu. Adin ta kara da cewar ba wata al'umma da annobar ta yadu da ba a gano ta ba, don haka mun yi nasara a wannan yakin. Sassauta dokar za ta baiwa kusan mutum 400 damar komawa bakin aiki. Suka tabbatar da raguwar mace-mace mafi karanci a cikin wata daya. A yau Litinin rundunar sojojin kawance da Saudi Arabia ke jagoranta sun yi watsi da ikirarin da 'yan awaren Yemen suka yi na cewar sun karɓe ikon kudancin ƙasar ta Yemen, kana suka yi kira da kawo ƙarshen faɗaɗa kai hare-hare. Yunkurin 'yan awaren dai ya ƙara dama lissafi akan yaƙi da aka daɗe ana yi da 'yan awaren, wanda rundunar haɗin gwiwa da gwamnatin ƙasa da ƙasa suka amince da ita. Suke yi da 'yan tawayen Houthi waɗanda ke riƙe da madafan iko a mafi akasarin kudancin ƙasar. 'Yan awaren na Yemen sun rattaba hannu akan wata yarjejeniyar raba madafan iko a birnin Riyadh a watan Nuwamba da ya gabata, wanda hakan ya sassauta yakin, inda ya ruban yakin basasa a cikin wani yakin basasa ga kudancin ƙasar, inda suka karɓi ikon birnin Aden na biyu a ƙasar a watan Agusta.
Madalla, a gaishe ka Yusuf da karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai fagen rahotanninmu. Yayin da jihar Kano ke ci gaba da fuskantar annoban mace-macen mutane, musamman mashahurai a cikin al'umma, mazauna jihar na bayyana mabambantan ra'ayi dangane da musabbabin mutuwar da ke wakana a jihar. Ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kuri ya aiko mana daga Kano.
Sai dai har yanzu akwai sabanin ra'ayi da fahimta dangane da sanadin wannan annobar mace-mace a birnin Kano. Malam Abbas Yusha'u wani marubuci ne da ya halarci jana'iza a lokuta daban-daban cikin wannan lokaci.
Ina ganin abin da yake alaka da wannan mace-mace da ke faruwa a Kano, duk da cewa har yanzu molanka ake yi ba a tabbatar da menene ba, gwamnati ita ma al'umma a rikice, amma tabbas mace-mace akwai abun tsoro. Na akwai mai makabartar da yake gaya mana cewa a rana a iya makabartarsa ana karɓar mutum 35 zuwa mutum 45 a rana. To kaga akwai abin nan. To kuma wasu ma'aikatan lafiya suna alakanta abin da wato rashin ma'aikatan lafiya na asibiti. Akwai mutanen da suke buƙatar agajin gaggawa yayin da ba su da lafiya, aka kai su asibiti ko su je su ga mai shan magani, ba sa samun su ga wannan mutum, wannan masu duba lafiyarsu. To kaga wannan ma zai iya yiwuwa. To akwai kuma wasu alakanta abin da cutar nan ta corona, to shi ma har yanzu ba a tabbatar ba. Amma dai duk da haka, dai duk irin annobar da ake a gari, yadda ake faɗar mace-macen nan a rana ma'aikatan makabartu su gaya maka, gaskiya akwai abin tsoro a ciki.
Shi kuwa Malam Muktar Usman a nasa ɓangaren cewa yake,
wannan mace-mace gaskiya ne ana yin su ba kama kafar yaro a Kano. Wani bincike da muka yi mun gano cewa yanzu daga sati ɗaya zuwa yau akalla an binne mutane kusan kimanin 1000 a nan jihar Kano. Gwamnati ta zo ta musanta cewa wannan mutuwa tana da alaka da ita wannan cuta ta COVID-19 da ake a yanzu. Sai dai a fahimta ta al'amarin nan kamar ba haka yake ba, kamar wannan cuta tana da alaka da wannan mace-mace. Yadda mutane suke zuwa suna rungumar gawawwakin da ake binnewa, suke zuwa suna musu wanka, suna musu komai ba tare da sun auna ko sun duba cewar wannan gawawwaki suna ɗauke da wannan cuta ba. Gwamnati bata taɓa cewar a cikin wannan mace-mace da ake an samu gawaje a gwada ta a tantance a gani ko tana ɗauke da wannan cuta ko ba ta ɗauke. Wannan abin da gaskiya yana da alamar dubawa.
Sai dai a cikin wata sanarwa jiya Lahadi da kwamishinan labarin Kano ya fitar, gwamnatin Kano wanda a baya can ta sha musanta batun mace-macen mutane a Kanan, a yanzu ta yadda cewa ana rasa rayukan, amma ta alakanta lamarin da ciwon siga da hawan jini da kuma ciwon sankarau da yake addabar al'umma a sassan birnin na Kano. Hannu guda kuma al'ummar Kano na ci gaba da kira ga shugaba Muhammadu Buhari ya kai daukin gaggawa ga al'ummar ta mutanen Kano.
Irin masifar da muke ciki idan gwamnatin tarayya bata taimake mu ba yanzu, to ba ma buƙatar duk wani taimako na gwamnatin tarayya, mutukar ba za a taimake mu yanzu ba, ko kuma sai mun mutu gaba ɗaya tukunna sannan a kawo mana gudunmawa ko mun galabeta. Wannan magana ta gaskiya, shugaban ƙasa imana adalci mu mutanen jihar Kano, dole a kawo mana gudunmawa ta kowanne bangare.
Abdulmajid Danbalki kwamanda kenan wani na hannun damar shugaba Muhammadu Buhari, A wani lamarin kuma babban jojin Kano Nura Sagir ya kaddamar da wata kotun tafi da gidanka da za ta rinka hukunta masu karya dokar hana zirga-zirgar jama'a da gwamnatin Kano ta sanya.
Hurumin wannan kotu wajen ladabtarwa ya hada da wato aikin al'umma ne da kuma yin tara. Wannan shine hurumin da kotun ta take da shi ga duk wanda aka samu yana da laifi.
Malam Baba Jibo Ibrahim kenan kakacin kotun nan jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
An gaida Mahmud Ibrahim Kwali. A wani labari mai alaka da wannan kuma, Majalisar Dokokin Najeriya za ta dawo aiki gobe Talata 28 ga watan Afrilu bayan hutun mako hudu wanda ya biyo bayan bullar cutar COVID-19. A wata hira ta musamman da wakiliyarmu Madina Dauda ta yi da shugaban kwamitin tsare-tsare da walwala na Majalisar Abubakar Hassan Fulata, ya ce akwai bukatar kudirin doka da majalisar za ta yi akan killace mutanen kasar. Ga yadda hirar tasu ta kasance.
Za ku dawo aiki gobe da mai da mai muke sa ran gani ne
insha Allah idan mun dawo za mu wa dokar killace mutane gyara mu ba wa shugaban kasa da minista na lafiya ikon killace duk wata al'umma ko wata karamar hukuma ko wata jiha wanda aka sami bullar duk wata irin cuta ba wai corona ba duk wata irin cuta da za ta kawo wa al'umma illa dan wannan dokar gyara mu ba su cikakken iko na yin daukan wannan matakai kuma da gabatar da kuduri na yin Allah wadarai da wulakanci da ake wa bakaken fata yan Najeriya da sauran bakaken fata a kasar China kuma da mu Allah wadarai da wannan wulakanta bakaken fata da ake a China kuma mu yi gargadi mai karfi akan cewar idan aka ci gaba da wannan aika-aika da ake wa bakaken fata a China zai shafi harkar diplomasiya da cinikayya tsakanin kasar China da ba ma Najeriya kaɗai ba da kasashen bakar fata guda 54 na Afirka gaba daya kuma da mu yi kuduri akan bukata na gaggawa a sayawa duk ma'aikatan lafiya kayayyakin aiki da zai kare su daga wannan cuta ta coronavirus. Bayanai da muka samu daga ma'aikatan lafiya na cewar sama da ma'aikata 40 sun kamu da wannan cuta sanadiyar gudunmawa da suke bada wajen warkar da wanda suka kamu da wannan cuta kuma har wasu ma kamar mutum hudu sun mutu. Saboda haka za mu gabatar da wannan kururi duk gaba ɗaya gobe da yardar Allah dan a dauki matakai na gaggawa. Kuma ni a matsayina na shugaban kwamiti na tsare-tsare na majalisa zan gabatar da kuduri in Allah ya yarda na takaita zaman majalisa maimakon mai zauna kullum za mu zauna ne kawai sau daya a sati dan halin da ake ciki kuma idan wannan halin da ake ciki ya kau ko za mu dawo da zama gaba daya na dindindin na majalisa.
To batun samarwa jami'an kiwon lafiya da kayan aiki baka gadin zai shafi harkan kuɗi ganin cewa a yanzu ma an rage kasafin kuɗi na bana da kashi 20?
Ito zai shafa amma idan kin duba an tara wa ita wannan kwamiti ta yaki da wannan cuta ta coronavirus kudade masu yawa wanda ba wai na budget din kadai ba kudade ne wanda suka shigo saboda haka za a yi amfani da wannan kudaden da aka bada a matsayin gudunmawa da karo-karo a kare mutuncin su da lafiyar su.
A cikin batun killace wannan za ku dan tabo batun aikin banki domin su rika bada dama su yi ayyuka na dan lokaci su ba mutane dama su dauki
yanzu ma ai ba hana su hada-hada ba an ba su dama su bude na takataccen lokaci daga karfe 8 zuwa karfe 1:30 na rana amma duk da haka sun ki saboda tsoron su shine kowa zai zo ne kawai ya dauki kudin sa ya tafi ba wanda zai kawo ajiya to kuma idan harkar banki idan kowa zai zo ya dauka ne ai kudin da ake ajiya shi ake ba wanda ya zo dauka saboda wasu kudaden an riga an bar su bashi wasu kudaden an sa wani asusu wanda ba zai dauko nan take ba saboda haka idan haka ta faru harkar banki zai karye gaba daya a Najeriya.
A gaida Madina Dauda. Yanzu sai rahoto na musamman da Nasiru Adamu Al-Hikaya ya hada mana akan al'amuran da suka fi daukan hankali a shiyar arewa maso yamma a cikin makon nan a Najeriya.
Lamari mafi daukar hankali a arewa maso yamma shine wani faifan bidiyo da waɗanda aka killace a Kano don cutar coronavirus suka dauka da kansu da nuna lafiyar su kalau suke har ma da mai na dar faifan ke cewa shi dai an ma ji masa ciwo ne a hanci wajen gwajin wannan ka ya jefa wasu wasi a zukatan mutanen da ke daukar labarin corona shaci fadi ko wata hanya ta neman kudi ido rufe. Ana kan wannan sai ga labarin yawan mutuwar mutane a Kano don yawan zuwa makabarta don binne marigaya da ake yi da aka yaya ta tsanantar cutar coronavirus ne.
It's part of the fake news. Of course there is death, but there is no unusual death rate in Kano.
Tuni dai gwamna Abdullahi Umar Ganduja zantawa da NTA ya ce labarin ba gaskiya ba ne, wato ma'ana ba ta'azzarar corona ta jawo mutuwar ba. Mishiri kan lamuran cutuka masu yaduwa Farfesa Usman Yusuf ya kalli bidiyon waɗanda aka killacin inda ya ce sun yi gaggawa.
Akwai wani bidiyo na yara suna kwallo a Kano a filin kwallo a cikin anguwa suna kwallo. Akwai shi bidiyo ranar ka gan shi. So irin wayannan is just like that, wato ganganci ne da babban hatsari. A gane zan ce wargina yaran nan zan ce masu iya yara ne, amma waɗannan masu maganan nan ai ba yara ba ne ko? Maganar da suke yi ko? Yana gwada ma jama'a cewa ma wannan cutar ba ma gaskiya ba ce.
Su dai sun ce kawai ma lafiyarsu kalau, har ɗaya ya yi korafin cewa an zo an tsokale masa hanci an ji masa ciwo kenan.
Kwarai-kwarai. What I'm saying is that in kana yanzu ba muna magana da kai ba? In ana suspecting din kana da abin, in aka dauki su a hancinka kana iya zama positive. Lafiyar kallau, lafiyar gaggarau. Jiki abin da sai ka je ka wurin ana jira jikinka garko jikinka ta magance wurin nan yadda Nasiru Rufai da Gwamnan Bauchi ka gane suka killace kansu har jikinsu ya yaki wannan cutar. Ka gane? Dama mun sani 80 zuwa 90% na jama'a masu ƙarfin jikinsu basu da cututtuka suna iya share wannan cutar, amma idan suna da shi a jikinsu hatsari ne ga wasu. Shi yasa ko gidanka kake kana da wannan cutar za ka ga ko gwamnonin da suka zauna a gidansu sun killace kansu, iyalinsu ma ba su zuwa kusa da su, abinci za a aje masu a waje har lokaci jikinsu haƙurin sati 4 suka yi jikinsu ya yaƙi wannan cutar, sai abinci ka ga sun kashe wannan cutar sai su fito. Amma ba wani magani aka ba su jikinsu ne, amma ba kowa yake da wannan ƙarfin a jiki ba. Ko komin ƙarfin a jikinka in kana da cutar hatsari ne kai ga wani don kana yaɗa ta. Ko baka gwada komi ba, shi ake kira asymptomatic. Saboda haka kowaye ga shugabanni ma suna da an gan su positive sun gwada wannan cutar. An aje su a wuri, shugaban Canada ba yi ba, ba an aje shi a wuri ba, shugaban Ingila ba an aje shi a wuri ba, har suka yi share wannan cutar da kansu. Ko?
Yawwa.
Amma wai ka zo kana cewa wai kai wallahi ni ban da komi ban jin komi, wannan ƙarya ne, wannan menene, wannan menene, wannan sakarci ne kawai, sakarci ne kuma bai kamata ana wannan ba.
Amma dokta, yanayin yadda ake aje irin masu waɗanda aka samu da wannan ciwo a waje ɗaya suna hulɗa tare, daidai ne haka ya kamata ana yi?
Tare da sunan wato in kuna da cutar tare ba za ka ba wani za ka ba ko wani za ka ƙara ma, a'a iyalinka ne dai da wasu waɗanda ba su da shi bai kamata su shigo wurin ba ko? Amma duk in kuna da shi aka zauna wuri ɗaya to za ku ba wani ne duka kuna da shi already, wanda daidai da shi ne in ya shigo wurin ya Allah ma'aikaci ne ya Allah wani daga waje ne dan uwanka ne ko waye kana da hatsari kan shi zaka iya ba shi, shi yasa ake cewa ba a san mutane su shigo. Baka ganin na Lagos har kwalla suke, in kaga tantin na Lagos inda aka aje su har kwalla suke a ciki har suka ya jikinsu ya yaƙi wannan cutar suka taho. Saboda haka rashin sani ne, rashin ilimi abin kuma aiki na kenan, aikin ka kenan da yi ma mutane bayani cewa wai dan kana jin ƙarfin jikinka kana da wannan cuta a hancinka a jikinka wai ba ya ce ba wai kai ba za ka iya rashin lafiya ba kuma ba za ka zama hatsari ga wani ba. Akwai wani dalili, ka san dalili? Wato trust shi ne ake kira yadda ko trust between leadership da jama'a has deteriorated, wanda jama'a ba su yadda da abinda hukuma take ce musu ba. Saboda haka hukuma hakkinta ne ta yi ma jama'a bayani, hakkinta ne ta yi ma jama'a adalci, ta yi ma jama'a bayani. muddin jama'a ba su yadda da hukuma ba, duk abin da hukuma suka ce sai su ce ƙarya ne, sata za a yi kaza kaza, abin da ke kawo wayannan abubuwan kenan. Don wannan zuwa ai kwallon nan, zuwa ai kwallon nan jiya nayi wani video, is truly lack of leadership daga gida, parents, daga kuma hukuma, anguwa da gari, kaman babu hukuma, kaman babu magabata, kaman babu iyaye. Yara su fito suna wasan nan, su ɗauki wannan cutar su koma lungu su barbaɗa mu tsofaffinmu, iyaye mu da kakanninmu su mutu. Ka gane ko? Babban hatsari daga ina kake Nasiru, daga ina ne garin ku?
Gombe.
Yauwa, babban hatsari Nasiru, ina son ka zauna ka yi tunani. Yau, duka a lungunanmu su wake zaune, tsofaffi ne in kana da iyaye ko kakanni su ne zaune wurin ko? Kuma yaranmu shaye-shaye, komin shaye-shayensu, ko iyayensu ko babansu da mahaifiyarsu sun kore su daga gida. In suna da kakansu, gidan kakansu za su je ko? Da ba su abinci, su kwanta ma a keso a zaure ko? Amma ita za ta ba su abinci. Kuma komin iskansu in suka shigo anguwar za su danna su. To yau a ce su ne shigihunmu a arewa, tsofaffin nan. Yau a ce ba mu da tsofaffi a lungunan arewa, yaran nan roadblock za su yi. Ko kai baka iya zuwa garin.
A Sokoto kuma gwamna Aminu Tambuwal ya gargaɗi waɗanda suke niyyar watsi da dokar dakatar da taro a wajajen ibada.
Wani malami ya ce sai ya yi tafsiri ko sai ya yi tarawi, to yana kira ga kowane malami na da kare. Kana kawo yau, na san malamai da yawa suna hawan mumbarin su, suna faɗin ra'ayinsu game da abin da gwamnati ke yi. Akwai wani malami ma da ya samu labari ya hawo mumbari, ya ce ni kafin zaɓen yi mashayangiya ne. Kuma billahi na zai ina ba ta mashayangiya ba da amma ban ce aje a kama shi ba, ni bashi da Allah. Akwai yayar masu hawan social media suna ɓaci na, ban taɓa cewa a kama kowa ba, kuma ban da ni in ce a kama kowa. Amma wannan dokar duk wanda ya ce ba zai bi ta ba, wallahi sai da ƙarin mutane. To kai na kira ga wani ba Allah, kowaye ya girmama kai shi, ya girmama al'umma Sokoto. Ji ce san magoya bayanai wannan ba su fahimci abin da yake ciki ba shi, na cewa yana so ya ɗora su ga gurgun shawara, ya ji tsoron Allah kuma musamman ya kauce ma wannan abin da ake ganin zai zama mu da matsala. In bai yi baya abin da asoran shi, to mu ko da mu da shi na. Saboda da magana ta birki ko birki ma ba a sa ba ma birki ne. Kin da shi da mu ne mutu da shi.
Annobar coronavirus ta zama babbar barazana mai kawo muhawara mai zafi tsakanin jama'a, mazauna majalisa ɗaya, ko ma masu bin aƙida ɗaya ko ƙabila ɗaya, har ma ya kai wani ya rika ganin wani a matsayin bagidaje mai tsaurin ra'ayi, marar ɗaukar ƙaddara da sauransu. Nasiru Adamu Elhikaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
An gaida Nasiru Adamu Elhikaya da wannan rahoto. To kada a sha'afar shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirin wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Ƙungiyoyin ƙwallon ƙafar da ke fafata gasar Serie A ta ƙasar Italiya suna shirin soma a Atisaye a ranar 18 ga wannan watan, a ƙoƙarin da Italiya ke yi na cire dokar hana zirga-zirga. Kuma wa Atisaye dai wani babi ne na fatan ci gaba da gudanar da gasar ta Serie A tsakanin 27 ga watan Mayu zuwa 2 ga watan Yuni, inda ake sa ran karkare kakar wasanni ta 2019 da 2020 a cikin watan Agusta. An sami rahoton mutuwar mutane fiye da 26,000 sakamakon annobar cutar coronavirus a kasar ta Italiya, kasar da annobar ta fi muni inda ta kashe mutane fiye da kowace kasa a Turai. A ranar Lahadi kadai mutane 260 ne suka mutu, wadda ita ce ranar da aka sami karancin mace-mace a kasar tun daga 14 ga watan Maris. An dakatar da fafata wasannin gasar ta Serie A a ranar 9 ga watan Maris bayan da 'yan wasa da dama suka kamu da cutar ta coronavirus. To sai dai Prime Minister kasar Giuseppe Conte ya faɗa cewar 'yan wasa za su fara dawowa ɗaiɗaikun Atisaye daga 4 ga watan Mayu kafin su soma cikin taro tare da ƙungiyoyinsu a ranar 18 ga watan. Hukumar kwallon kafar Italiya na fatan fara gwajin yan kwallo daga farkon wannan watan na Mayu domin kaucewa yada cutar ta corona tsakanin yan wasa. Sauran wasanni 12 suka rage da kwantan wasu hudu da ba karkare ba bana, inda Juventus ke gaba a teburin gasar da ta zarra maki daya tsakanin ta Lazio da take ta biyu a tebur. A kasar Ingila ma yan wasan kungiyar Arsenal da dama ne suka fito a tsaye bayan kwashe tsohon kwanaki 47 a keɓance sakamakon annobar coronavirus da ta kashe fiye da mutane 200,000 a fadin duniya. Kungiyar dai na ganin ta shirya wa dawowa fagen daga, inda kuma take fatan dawowa da buga wasannin league nan ba da jimawa ba. Mai horar da yan wasan kungiyar Mikel Arteta ya murmure bayan kamuwa da cutar ta coronavirus, wanda yana daya daga cikin dalilan dage buga gasar a can baya. Kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ta Ingila ta ce ba za ta kara sayo dan wasan Barcelona Philippe Coutinho da ke zaman aro a Bayern Munich ba, yayin da dan wasan na Brazil mai shekaru 27 ya tunkari tsohuwar kungiyar tasa da niyyar tattaunawa domin ya sake dawowa akan turken sa mai cabo. Arsenal ta janye daga tattaunawar da take yi da zimmar sabunta kwantiragin dan wasan Gabon mai shekaru 30 Pierre-Emerick Aubameyang, inda an dade ana hasashen cewa dan wasan zai bar Emirates, inda ake rade-raden cewa Manchester United, Inter Milan, Barcelona, Real Madrid kai har ma da Chelsea duk suna zauracin dan wasan. Murtala Faruk sanyin na a Washington DC.
A gaida Murtala Faruk sanyin na. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba, ga tasirin azumin Ramadan.
A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyil karim. To sunana Salisu Muhammad Gombe. Wannan shekara ta fi shekaru da yawa da suka wuce bukatuwa ga al'umma musulmi a cikin watan Ramadan su tsayi domin yi wa kasa din addu'a. Saboda haka malamai a tsananta fadakar da al'umma wajen komawa ga Allah da kuma yin addu'o'i na samun zaman lafiya a cikin kasa da kwanciyar hankali. Sannan mun kira ga masu hannu da shuni wanda Allah ya madaukakin sarki ya ba su arziki, ko yan kasuwa ne musamman ko manoma, wurin da waɗanda su suke tallafe da arzikin kasa a hannunsu, wanda ta hannunsu al'umma suke samun sauki ko kuma tsanani. Saboda haka mun kira gare su da cewa lallai ne a wannan azumi na Ramadan ana bukata kowane musulmi ya nuna kishinsa ga kasarsa, ya nuna damuwarsa ga al'ummarsa, ya nuna tausayinsa da rahamarsa ga al'umman da suke cikin kasa. Saboda halin da ake ciki, kowa ya yi amfani da wannan wata na Ramadan wajen kawo sauki a cikin al'umma a wannan kasa tamu. Saboda haka mun kira ga masu hannu da shuni wanda yake kasuwancin sayar da doya, to idan yana sayar da doya ya samu wani tallafi da zai saka nasa a ciki ya rage farashin doyarsa. Mai sayar da man gyada, mai sayar da lemo, mai sayar da shinkafa, mai dukkan abubuwa na masrufi wanda al'umma ke bukata, su masu hannu da shuni cewa lallai ne su kawo sauki a cikin wannan harkoki na kasuwar nasu musamman a watan Ramadan. Domin in muka dubi waɗansu ƙasashe za ka ga mutum yana tattali tsawon shekara, burinsa Ramadan ya zo ya yi amfani da wannan abin da ya tara ya saka shi cikin wato abin da yake yi na harkar kasuwansa domin ya rage farashin kayayyakin al'umma su samu sauki a cikin wannan wata.
Yanzu kuma ga Yusuf ya sake dawowa da labarai a takaice.
Litinin wasu ƙarin jihohin Amurka sun shirya ɗaukar matakan ɗage dokar takaita zirga-zirga da aka saka don daƙile yaduwar annobar coronavirus, a yayin da jami'an kiwon lafiya na tarayya suka ƙara bayyana wasu alamun karuwa da cutar. A yau Litinin kasuwannin hannayen jarin duniya sun fara farfadowa bayan wani mataki da babban bankin Japan ya ɗauka na farfado da tattalin arzikin ƙasar. Bayan barnar da annobar COVID-19 ta yi ma tattalin arzikin, ita kuwa kasar New Zealand ta shiga sabon babi na ficewa daga dokokin takaita zirga-zirga don daƙile yaduwar annobar coronavirus, inda makarantu da 'yan kasuwa suka koma bakin aiki.
masauraro duka abin da ya sawaka kenan cikin shirin namu na wannan lokaci. Da izinin Allah zuwa gobe da safe za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, musamman ma Yusuf Aliyu Halande da ya taya ni gabatar da shirin. Sai Julie Rathers Gresham da ta haɗa mana sauti da injiniyanmu. Ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kwana lafiya. Ma'assalam.